Na taso ina rubuce-rubuce tunan ina ta rubutu da a gida dai har aka zo aka kafa kungiyar Association of Nigerian Authors. Sunana ya wasu ko ina da ina. Littattafaina akwai su a Niger, akwai su a America, na gan su a America, na gan su a Ingila.
Kallabin shirin ta wannan makon Hajiya Hafsat Marshall, ‘yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirinmu na kanmu daga mu sai mun faɗi abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon, abinda kuma ya ɗauki hankalin shirin shine zawarci la'akari da yadda a ƙasashenmu banda sakarwa mata ɗawainiya akwai matsalar rashin fahimta da ake nunawa halin da suka tsinci kansu a ciki. Za mu kuma haska fitila kan korafin da ake yi cewa malamai mata suna yawan ƙuntatawa ɗalibai mata a makarantu. A ɓangaren kiwon lafiya kuma, za ku ji abin da likita ta ce kan tasirin barci ga lafiyar al'umma. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Sunana Alheri Grace Abdu. Kafin mu kai ga yadda kallabin wannan makon take karfafawa na baya gwiwa da kuma yadda take tunkarar kalubale da ke tattare da wannan sana'ar, bari mu faro takon da batun tsangwamar da ake korafin cewa malaman makaranta mata suna yi wa ɗalibai mata. A wata hira da muryar Amurka, Halima Aliman Nur da Sadiya Ahmed sun bayyana abin da ke haifar da wannan matsalar da kuma matakan gyara.
Idan kika kalla malama da ɗalibar mace a makaranta misali, yadda za ka gaggage ta cizar kun ɗan uwarta mace ɗalibarta, malami namiji hadinki da ya yi wa ɗalibar shi mace haka. Kuma yawanci idan ka tsaya kalla wata malama abin da za ta isa ranar ta ce wa ɗalibarta mace haka, idan kika kalle ta ce kallon ɗalibarta ta za ta gaba da kyawun tsura ma ɗalibarta ta damun ta duka. Ya shi da hassada take wa yarinya, shi ne har zai janyo ta mata wannan cin mutuncin, ba wai dan laifin ta ya matakin da za ta mata wannan cin mutuncin ba.
Ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa da kamar yadda kika faɗa, baya ga wannan babu wani dalili.
Ito ya danganta, amma ni dai gaskiya abinda na fahimta shine babban gundarin abinda yake janyo wannan dalilin hassada ce take janyo malamar mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace. Yawanci hassada ce ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya, ita ma wannan yawanci za ki ga wata hassada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fi kowa, maybe wataƙila tana hawa fleshy cars, tana ta kaya masu tsada, ita kuma ‘yar talaka ce ba ‘yar kowa ba, sai hassada ta shigo ciki ta gidan ɗalibar tana cewa Dallah Didi ta ba fa a gidan ubanta aka yi mata wannan ba, duk mijin ta ne mata ta zo tana wani buɗe mana hanci, kin gane? To makamancin haka, haka ita ma vice versa, idan malamai ita ma za ta daga kike ta discrediting din wannan ɗalibar tata, wata kila ta ga malamai irin ta, amma maza sun yi suna da increase akan yarinya, wata kila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinyar ta fito a ciki ya fi mata. So sai ta rinka amfani da wannan damar ta cewa ita malama ta ce ta rinka ci wa yarinyar mutunci.
To Hajiya
za ka dade
a ya shigo kwarai da gaske. To Hajiya Sadiya, wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke?
Gaskiya ya taba faruwa, na taba gani, amma a secondary school ne haka. Za ka ga yadda malamai maza suke tafiyar da ɗalibansu ba haka mata suke yi ba. Idan mata suka zo ba za su tafi jiki da ɗalibansu ba, da ita makarantar mata ne, malamai mata ba ta san mana fuskar da za mu yi, ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba, muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su, saboda ƙarfi in muka tambaye su ko su gwale mu ko kuma su yi mana mutunci. Amma malamai maza har so nake mu ga sun shigo, saboda za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai, babu wani abin da tsakanin mu da su. Amma so da mun tambaye su, ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi, to gaba ɗaya za ta haɗa jimarar
sai ta kowa hukunci
ɗaliban nan. To shi ita ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata. Akwai malamai matan da suke kyautata wa ƴan uwansu ɗalibai, amma ba kowanne ba.
To amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗaliban su maza yake kasancewa, ko kuma tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa?
Eh, gaskiya mu'amala ce mai kyau, ba rai. Wannan kyautatawa da suke mana, in suka zo za su saka mana fuska, ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri, namiji nan da nan zai haƙura.
To amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko? Kuma ina gani idan na ɗalibi namiji ne ma haka za su yi ko?
Eh, maza ba su fiye yin wannan abin nan ba. Ai, malamai mata ba su fiye cin zarafin
ɗalibai maza ba. Me yasa? Kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida, ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi?
Eh, ya kan ji ya shiga ciki hakan.
Hajji Halima, ko za ki yi tsokaci a kan wannan tambaya da na yi?
Ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza, sun fi san maza shirin ta idan suka ƙaddara na ta ɗalibai mata da ɗan maza da bambanci. Su mata duk inda aka ce an tara su, za ki tara akwai hayaniya, surutu, hira, shewa, waye.
Amma ita mace ai yanayinta kenan, ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka za ka same su.
Maza suna da tsara gida, ta kanci. So it hardly ci ga wannan gobe tsinya ci, ko malamai mata ma suke yi da ɗalibai maza, saboda suna cewa to yi musu wahalin lankwasawa.
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamarin domin neman sauyi da nufin ganin malamai mata sun kafa kyakkyawar fandesha ga na baya. Bari kuma mu nufi ƙasar Kamaru, inda nan kuma mata Zaurawa suke kokawa kan irin tsangwama da suke fuskanta tsakanin al'umma da rashin tausaya wa halin da suke ciki, da waɗansu dattawa mata ke ganin lamarin ta fuska biyu. A hirarta da shirin Kallabi, Hajiya Salamatu Kwaikwai ta ce akwai buƙatar karatun ta natsu a wannan fanni.
Ni anawa hanjin. Wato rashin haƙuri da komai shi ne ya kawo wannan taɓarɓarewar rayuwa.
Ɓangarorin biyu ko dai?
Ɓangare duka biyu ne, Hajiya. Akwai rashin haƙuri kwata-kwata a cikin rayuwa tsakanin mace da miji. Amma kuma galibin matsala da yake kawo ya haifu a wannan abubuwan duka daga wajen iyaye. Abin da yasa nace daga wajen iyaye ne, domin da zaran idan ɗa ya zo ya kawo laifi gida, sai wanga shi ga abin da yake tsakanin shi da shi da mijinsa, abin da yake gudanawa. Wato ya kamata a saurari me matsala, amma ba za a bar shi ya zauna ba. Aure ma ƴaƴa gindi shi ne yake haddasa wato mutuwan aure da yawa, tunda kowa na jin kowa nashi yake so. Ran da kuwa ka nuna cewa gaskiya naka kake so a rayuwa, to naka nan kuwa dole zai lalace. Saboda su maza maƙaryata, mata masu buri, wanda yake son ki ba sa son ki, maƙaryaci kike so. Sai kuma malam ango wanda ta ji labarin matan dama dai matan girki ce ko? Yadda ɗana ya ba da labari. Da an ji labarin ta an tafi ta aure, kowa na kowa ake zuwa a aure ta, ƙarya suke yi. Duk wani wannan akwai abin da suke bibiya bayan su, maza maƙaryata ne. So na gaskiya na ƙaunan babu ita ne, Hajiya.
Hajiya, za a ce da dukkan manzan ana ɗan ƙayyade.
Kin san da zan gaya miki, maza sunan namiji namiji, sunan mace mace. In an ce kande kande ce, an ce ɗan juma ɗan juma.
Eh, to Ajiya, ana iya a ce akwai waɗanda suke da adalcin ai.
Eh, akwai waɗanda suke da adalcin, amma
kasancewa koda suna da ƙaranci.
Eh, akwai masu adalcin, wato kamar da yanayin rayuwar aure yake. Wato aure gabaki ɗayanta a cikin kashi 90 namiji wanda zai sa a samu namiji ya yi dashi.
To ni a tambayan da nake so ne,
na'am,
shin nace yarinya ba ta riga ta zama bazawara ba tun kafin a yi auren kuwa? kasancewa yayin wajen ne yayi wato yanayin neman auren
na'am
da kuma rashin bincike da iyaye ba sa yi kafin a yi wannan auren
kin san ba hajiya ta aure yana da son mu fahimci yana ba cikin tafiyar rayuwa yana da wuya dan adam ban da Allah da ya halicce shi ba wanda ya san
ba min binciken da aka yi a waje
wato za a yi binciken asali za a yi binciken waye za a yi binciken hali yana da wuya dan adam sai Allah da ya halicce ajiya dan adam yana da wuya yadda wato yadda kike kallon wani mutum a fuskanci haka za ki ganki kin san sanin sura yana mutumin kirki to amma idan aka zo yanzu aka dawo gida a hali na zamantakewa sai ki ga mutumin da kike ganki ajiya nan idan kika zo gida kuma ba shi bane ita ta zalika ita matar irin ganin da za ta yi mata a yayin da kike neman aurenta abinda kike abinda ta hanga ta gani sai ki ala daban ne da zaran ta riga ta zama taka to kuma abin nan da ka gani a wajen nan ya zo gida ba shi bane to wato kwata kwata a cikin rayuwar gaba ki dan ke dan maka tantance gaskiya rayuwa wanda ba ta da hakuri kin zaza idan ba hakuri rayuwar duniya ko mai komai ba ta cikin kasancewar da mata ana korafin mata suna da yawa zawarawa suna da yawa kuma maza
ba ki amince akan cewa saboda zawarawar ko kuma a ce mata sun yawaita
na'am
amma kuma akwai karancin mazan ba
eh maza suna da karancin hadiya ai sai wani gidan da an ce an umarci namiji da ma kowa ya dauri mace goma mata za su saura mata suna da yawa matan sun fi mazan yawa ina mutuwa ne mazan suka fi mutuwa za a mutu a barta da kakarin yaya kun gani idan ana sa maganar cewar zawarawa sun yi yawa zawarawan suna da yawa ko a ina a duniya amma rashin hakuri ne kwata-kwata da rashin gaskiya tsakanin mace da miji gaba ɗaya abin da yake kawo duk a cewar rayuwar nan ran da kai ba ka da gashin wance ka ce a lallai zannan su man ita za ka samu wanda kai ba ka da gidan wani ka ce lalle irin gidan da wani nan ya yi wannan gidan ya kamata a ce ni na ina da shi gaskiya rayuwar fa abin ka sai a tafi a hankali aure ma yana da nema daban fa hajiya a yayin da ake neman aure magana ta daban ne a yayin da aka shirya aure zancen su daban ne a lokacin da aka zo ka zauna zaka ce an aure aure za a zo a yi zama ne na gaskiya zama na fi sabilillahi ne za a yi hajiya zama ne wanda yake zama ta hakuri da soyayya.
To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma wannan makon mun karbi bakuncin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da kananan yara a birnin Kano wadda ta bayyana tasirin barci ga lafiyar al'umma.
Bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa, hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita gabaki ɗaya. Idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum. A yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon maida martani wato reaction to stimuli, shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar ta fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu.
To likita, menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin dan adam?
Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin dan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum yayi ya huta. Idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu, sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi, idan mutum yayi bacci ma zai rabu da shi.
Akwai waɗansu sinadarai a jikin mutum waɗanda suke haɗiye matattun cells wato ƙwayoyin jikin mutum, to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci. Sannan DNA din mutum shi ma yana, idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin DNA din yake, shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato DNA repair. Waɗannan abubuwan sun fi faruwa idan mutum yana bacci ne. Idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata, ana samun ragowa a wajen function dinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa. Sannan kuma akwai risk wato sanadi na samun waɗansu cututtukan haka kamar ciwon kiba, shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata, da sauran matsaltsalu ma da yawa. To kin ga bacci yana da muhimmanci kenan.
To kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana, kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci?
Shi babba wato kaman wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa 60 yana bukatar akalla awa 7 yana bacci. Awa 7 mafi karanci kenan. Akwai wayanda zaka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa 7 ba. Yana faruwa kamar dalibai haka na makaranta, saboda karatu zaka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa 5 ba haka. To wannan ma babu damuwa, saboda karatu suke, akwai lokacin da za su samu su dan yi baccin in between, wato a tsakanin haka, ko da rana in suka dan samu dan siesta haka, dan irin wannan dan baccin na rana dan kadan haka, sai kwakwalwa ta samu ta huta. Amma bacci awa 5 din ma ya dan yi babu laifi. Akwai wayanda ba sa yin baccin da zai kai haka. To idan dai har yi kasa da wannan awa 7 din kuma babu wani dalili, kamar masu karatun jarabawa haka da shauran su, to gaskiya akwai matsala. Barin idan ba za a samu a wannan ranar a dan yi dan wannan baccin da zai kamo wannan awan nan ba. Wato idan mutum yayi baccin awa 5 da daddare ya tashi, to ana so dai lokacin rana ko a gutsare ne dai a samu dai a dan cika shi wa'annan awannin. Su kuma yara wato wa'anda suke kasa da shekara 18 kenan, to gaskiya baccinsu ya bambanta, ya danganta da shekarun ko watanni. Idan jariri ne wanda yake kamar wata 3 zuwa kasa, daga awa 14 zuwa awa 17 shine lokacin da aka sa musu ake bukatar su samu wannan baccin. Yara kuma yan shekara 6 zuwa shekara 12, daga awa 9 zuwa awa 12 shine lokacin baccinsu. Wato wannan awannin da nake karantowa, wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan. Sannan kuma yara waɗanda suka tasa daga shekara 13 zuwa shekara 18, su kuma daga awa 8 zuwa awa 10 na bacci ake so su samu. To wannan ya nuna kenan idan aka samu kasa da haka za a samu matsala.
Kaji a gabatarwa kallabin mu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshal, a siyasa da gwagwarmaya, marubuciya, uwa, kaka, uwar gida da dai sauransu. A yau Hajiya Marshal ta bayyana gudunmuwa da take bayarwa a fannin rubuce-rubuce da kuma hanyoyin shawo kan kalubale da aka iya fuskanta a sana'ar.
To ni dai yadda na gaya miki, na taso ina rubuce-rubuce ba dan ma mun yi gobara 1995 ba, da wani rubutun na yanzu kin ga ba zan iya gane shi ba, ya riga ya kone. To na ina ta rubutu da a gida dai, har aka zo aka kafa kungiyar Association of Nigerian Authors. To sai na join
kungiyar marubuta na wanda
suke maka aka samu branch a Zamfara State, na zama chairperson din su a Zamfara. To kafin lokacin kuma muna mu'amala da marubuta irin su Ado Gidan Dabino, Nasiru Wada da sauransu. Dai ƙarshen ta dai an kafa ma kungiya ta marubutan gargajiya, marubutan indigenous languages. Mai joini kan mun je Niger da sauransu, da duk shekara ma muna taro ko a Kano ko a Niger. Daga baya rigingimin nan da bandit da sauransu shi ne discourage ɗinmu. Kwanan nan ma ɗaya daga cikin ita wadda ta ƙirƙiro wannan abin, Halima, ta rasu a Niger. Ne ji na ji ko haffar faɗi da ajiye kuma a cikin rediyon ku. So akwai ƙungiyoyi da dama da na yi joini, amma gaskiya wadda tafi ƙarfin ɗin ita ce Association of Nigerian Authors. Kuma na ka karɓi award a kan rubutu, na karɓi award guda 18 daga cikin Merit Awards ne, sannan na karɓi honorary abin nan award Abuja University sun ba ni the Suda Association of Nigerian Officers sun ba ni honorary degree abin nan ne kuke ce mishi
honorary
degree ya dai na kawo ta sorry
honorary degree
yawa award ba na karba a Abuja University kuma na karba a wurin Association of Nigerian Officers sannan na karbi
da girin ban girma kenan ko
eh so kuma na karbi West African Icon of the Year last year 2022 akan so alhamdulillah ana dan ana ta gogora mai ade kuma littafin dai akwai wasu ma da za su fito kwanan nan guda hudu ina nan muna kokarin da tun zasu yi kamata su fito to sai aka samu problem yanda suka buga mun su ba haka nake so ba so ana sake rubutun din shi insha Allah
a rayuwa ga baki ɗaya duk nasarar da mutum zai cimma baya taba kasancewa face sai ya fuskanci matsaloli da nan da can ko kalubaloli a hanya ko akwai wasu kalubaloli da kika fuskanta a lokacin da kike rubuce ko lokacin da kika soma rubutun ko kuma a bayan lokacin da kika yi aure kike rubutu daga gida akwai matsalolin da kika fuskanta kuma ya yi
matsala ta kawai ta rashin kuɗi da bugawa ne saboda shi babanmu kwarejin ne ya rubutu saboda shi ma yana yi
kwarin gwiwa
muna yaran mu ya kirkira samu da tafai ko shi kuma mai gida na kamar yanda na ga ya ci shi ma ya kai mu shiga wannan gasar to ba ni da matsala ta nan matsalar kawai ita ce guda daya ka rubuta ka ajiye ba kudin bugawa saboda buga littafin yanzu ya zama very expensive ko cancan ma da na buga littafin na akan kudin 200 da wani abu nake buga 500 copies to 1000 copies
wato
kuma inda muka
shi hali da biyar
da listafi last time na ba ce mu akai fita biya 750
guda nawa kenan za a buga naka
yanzu dai ina da guda biyar
wannan 700 din da aka ce ki biya
akwai 700 din shine muke magana su a yanzu akwai wanda za a buga mu a 600 akwai wanda za a buga mu a 750 1000 copies so kin ga ba karamin kuɗi bane yanda ake fama da dubobi da siyan magani da sauran su ka fitar da irin waɗannan kuɗin ka buga littafi kuma ni ban taɓa ma sai da littafi na ba yawanci na buga duk kyauta nake ba da wannan karan ne ne zai ce in na gama bugawan at least zan yi lanci saboda in yi recovering din some of the money da ne suke in our gas
kin yi bayani cewa rubuce-rubucen da kike yi ya kai ga kin samu kyaututtuka na karramawa baya ga su akwai wani abu da zaki iya cewa sanadiyar rubuce-rubucen da kike yi ne kika samu wannan abun ku
wai tunda na ga sunana ya wasu ko ina da ina littafai na akwai su a Niger akwai su a America na gan su a America na gan su a Ingila abin nan bangaren university na languages din nan to kin gadi ai ba abin da yafi mutun ya san ka ta tara mutane albarkacin abin da kake yi dan wasu ba za ka san su ba ba dan wannan rubutu da nake yi ba zan haɗu da wasu ba har yanzu yara na kira na su tambaye ni shawara mama ina so in yi rubutu ya zan yi ko kuma mama na karanta littafin ki na ji daɗi dan Allah ina so in zo in ganki kin san wannan ba karaman wato girmamawa ne Allah ya yi wa mutum ba I recognizing ɗinka kin gane ku a san kuma an yi benefitin da abin da kai to kin ga ba karamin karramawa Allah ya yi mun ba saboda haka ina alfahari da waɗannan abubuwan bikin ciki na kawai sunan da nayi sai bayan shi baban nawa ya rasu iyaye na sun rasu mai gida na ya rasu ba wanda ya je ne ga dan da ya zama an na zama abin koyi kin gane ku shine kawai regret ina in my life
abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu dora a wannan hirar da Hajiya Hafsat Marshal yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu kada ku bari a baku labari ina godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Mu'azu da Hawwa Sharif a nan birnin Washington da kuma wakilanmu Hawwa Umar a Najeriya sai Maimunatu Sado a ƙasar Kamaru da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Ya salamu, ayya salamu, in mata na zama kallaji tsakani.